Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 20 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Hafsa Maina Muhammad za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Kimanin 'yan kasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da danginsu da abokan arziki a Koriya ta Arewa bayan rabuwarsu sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mafi karfi da ta auku a yankin Lombok, inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabtaka da tsibirin Sumbawa a kasar Indonesia.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji kyakkyawar shaida da al'umman Afirka suke badawa akan marigayi tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan wanda ya rasu a ranar Asabar.
Shi ka san ba dan aje a gyara harkoki da bindiga bane ba, a dan salon a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma.
To muna da rahoto akan haka daga jamhuriyar Niger da kuma Najeriya. Bayan haka za ku ji hira da muka yi da wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga birnin Makka yayin da yake filin Arfa, inda yake cewa
akwai walwalin gudu da kusan a kasayin mutunta sun yi kyakkyawan tanadi ma ragansu kula da lafiyansu, abinci.
To madalla, Yusuf Aliyu Arande kuma na tafi da shirinsa na ilimi garkuwan dan adam. Bayan haka muna dauki da ku wato ra'ayoyi da kuma saurari kuka aika mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Jiya Lahadi shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni 3 da Taliban bisa sharadin cewa kungiyar ita ma ta yi haka. Majiyin Taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaida wa kwamandojinsu su tsagaita wuta na tsawon kwanaki 4 yayin bukukuwan sallah da za a yi wannan makon, sai dai ba su sanar da haka a hukumance ba. Kakakin shugaban kasa Harun Chakanosori ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta ci gaba da kai farmaki kan kungiyar Taliban sai shugabannin kungiyar sun sanar da tsagaita wuta a hukumance. Ya kuma ce wa'adin tsagaita wutar da gwamnatin ta ɗiba zai cika a daidai lokacin da kungiyar Taliban za ta fara kai farmaki. Kimanin 'yan kasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da danginsu da abokan arziki a Koriya ta Arewa bayan rabuwarsu sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu. 'Yan uwa da abokan arziki sun taru yau Litinin a wani wurin yawon bude ido a Koriya ta Arewa da ake kira tsaunin Kumgang, bayan 'yan sa'o'i da motocin safa-safa suka tsallaka iyakar suka shiga Arewa. Ganawar ta kwanaki 3 za ta ba mutanen damar ganawa gaba da gaba da 'yan uwansu a Koriya ta Arewa, wanda jami'an tsaro za su sanya wa ido. Ganawar ganawa 20 ne kawai aka yi tsakanin 'yan uwa da abokan arziki tun shekarar ta 2000, na ƙarshen ya kasance ne a watan Oktobar shekarar 2015. Miliyoyin 'yan uwa ne suka rabu da iyalai lokacin yakin Koriya na shekarar 1950 zuwa 53 bayan shekaru 50 da rabuwa. Mafi yawan waɗanda suka yi jiran sake ganawa da 'yan uwansu da masoyansu sun mutu. Waɗanda kuma suke da rai har yanzu sun haura shekaru 80 da haihuwa. Akwai mutane 'yan asalin Koriya da Amurka cikin waɗanda suka matsu su gana da iyalansu, waɗanda ba su taɓa samun irin wannan damar ba. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mafi karfi da ta auku a yankin Lombok, inda masu yawon bude ido ke zuwa, wanda ke makwabta da tsibirin Sumbawa a kasar Indonesia. Kakakin hukumar kiyaye bala'i Sutopo Purwo Nugroho yau Litinin ya ce barguzan gine-ginen da suka rushe ne sanadin mace-macen da ya auku daga girman girgizar kasar 6.9. Girgizar kasar da ta auku ne yan sa'o'i bayan wata girgizar kasa mafi karfi mai maki 6.3 da ta girgiza Lombok, da ta yi sanadin katsewar wutar lantarki a wurare da dama a tsibirin. Nugroho ya ce ɗaruruwan mutane sun shiga rudani tun jiya Lahadi bayan da girgizar ta auku, wanda kuma ya janyo wato tsagewar kasa a wasu yankunan Lombok, kuma ya sa mazauna yankin gudu kan tituna cikin rudani. Girgizar kasar jiya Lahadi na zuwa ne makonni 2 bayan da wata girgizar ta auku a tsibirin da ya kashe fiye da mutane 400. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla. Prime Minister kasar Australia Malcolm Turnbull ya yi watsi da shirinsa yau Litinin na neman majalisa ta tattauna kan dokar da za ta rage hayaki mai gurɓata muhalli, wanda jam'iyyarsa masu tsaurin ra'ayi suka nema. Turnbull ya amince cewa ba zai iya rinjayar majalisar wakilai ta tattauna kan wannan batun ba.
Now it is clear that in the absence of bipartisan support, the legislation
yanzu a bayyane yake cewa saboda rashin goyon bayan jam'iyyun da ke adawa da juna, ba za a samu amincewa a kafa dokar haramta fitar da hayaki da ke gurɓata muhalli da ta sha shirin wato makamashi na ƙasa ba a majalisar wakilai. Yanzu a siyasa dole ne mutum ya maida hankali kan burin da zai iya cimma. Abinda muke yi kenan, hakan kuma za mu ci gaba da yi. Ƙasar Australia ta yi shirin rage hayaki mai gurɓata ta muhalli da ake fitarwa da kashi 26 cikin 100 ƙasa da yadda yake a shekarar 2005 kafin shekarar 2030 daga shawarwarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaida a taron da aka gudanar kan sauyin yanayi da aka fi sani da yarjejeniyar Paris. Mai ba shugaban Amurka Donald Trump shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa yau Litinin ya bayyana yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran a matsayin gurguwar yarjejeniya. Ya kuma ce Amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai da nufin ƙara matsawa Iran lamba.
Toma da Hausa din kinan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da yayin da duniya ke ci gaba da jimamin rasuwar tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan, bakar fata na Afirka da farko wanda ya fara tserewa akan wannan mukamin, al'umma Afirka na bada kyawawan shaida game da shi. Da farko ga Sulaiman Muni Barma daga birnin Yamai da wannan rahoto da ya aika mana.
Sadaukar da kai akan batun zaman lafiya na daga cikin halayyar da a yau ke jawa margaye Kofi Annan kyakkyawar shaida daga jama'a. Bisa la'akari da yadda ya dage haikan wajen ganar da shugabannin duniya muhimmancin warware rikici ta hanyar laluba a maimakon amfani da karfin soja. Al-Kasim Abdurrahman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Abubuwan da suka faru a yankin Serbia, Bosnia Herzegovina da Serbia da sauransu tabbas lokuta ne wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta fuskanci barazana, kuma abubuwa suka faru duniya wanda masu muhimmanci bisa maganan munin su. Kuma duka wannan abubuwan aka yi gamkatar da lokacin da shi yake jagoranci ne ko yake rike da wasu muhimman mukammai. To shi yasa ake ganin Bremen yayi kuzari bakin gwargwado na neman ganin ya hana ko irin musukin su tashi a wani wuri.
Haka shi ma Alhaji Salisu Ahmadu, wani dan rajin kare demokradiya, ke kallon kamun ludayen na Kofi Annan a matsayin na wanda ya gudana cikin hikima da kwarewa.
Ina daga cikin haskokin 'yan Afirka wanda suka hudo wani matsayi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ka san ba dan aje a gyara harkokin dabin duka bane ba, a dan salan a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma.
Kofi Annan ya ziyarci jamhuriyar Niger a shekarar 2005 a wani lokacin da kasar ke fama da karancin abinci, inda ya amfani da matsayinsa na sakataren majalisar ɗinkin duniya domin jan hankulan kasashen duniya su kai daukin cimaka wa jama'ar wannan kasa.
Zawar da ya yi tare da wasu muhimman mutane da kungiyoyi na duniya ta ba da dama ta jawo hankalin duniya gaba ɗaya bisa halin da ake ciki a Niger a lokacin, kuma ta sa aka samu makudan kuɗi da manya-manyan kungiyoyi na duniya suka zo, kuma aka ci nasarar magance wannan matsalar ta zama tarihi. Kuma wani abu ne wanda ke muhimmi, mutane na cikin ƙauyuka irin Maradi da sauransu inda ya je ya ziyarta, kuma wani abu ne wanda ya shiga tarihi. Tabbas wannan ya bada goyon baya na musamman da ya amince da maganai, kuma zawar da ya sa hukumomi sun lankwaso bisa kallon da suke ma matsalar ta karamcin abinci.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma wato daga birnin Lagos, wakilinmu Babangida Jibrin ya jiyo mana ta bakin mazauna jihar akan wannan batu na kyawawan shaida da ake yi wa Kofi Annan bayan ya rasu a ranar Asabar.
A inda shugabannin kasashen duniya daban-daban ke ci gaba da aikewa da sakon ta'aziyya da alhini game da rasuwar Mr. Kofi Annan, tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya rasu a ranar Asabar din nan. Yan Najeriya kanana da kuma manya su ma ba bar su a baya ba, hatta yan kasar Ghana da ke zaune a Najeriya su ma sun tofa albarkacin bakunansu game da wannan dan tahaliki, dan kasar Afirka da kuma African ke tunkaho da shi, wanda ya kasance baƙin fata na farko da ya jagoranci Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos ke cewa game da rasuwar Mr. Kofi Annan.
Sunana Evans. Lokacin da muka je batun rasuwar shi, gaskiya is fasad. Mun ji abun ya shiga jikin mutane, especially Africans, because mun san cewa shi ne the first African da ya zama UN, and then kuma irin humility na shi ya sa Africa suna da daraja a duniya yanzu nan. But mutuwa na ya taba kowa, gaskiya ya taba kowa, especially Ghanaians.
Sunana Hajiya Ummi Muhammad Agege. A gaskiya Kofi Annan ya bada gudunmuwa a Afirka sosai, wanda ba lalle ɗan Ghana ba ko mu dukkan wani ɗan Afirka kai yana alfahari da Kofi Annan, saboda ya rike kujeran da babu wani ɗan Afirka da ya taba rikewa. Sannan kuma ya taka rawa, ya yi fafutuka akan bukaken fata.
Sunana Hussein Abba, a kofo da gidan liman wala. Zarin Ghana ya kamata mu yi bakin ciki yau mun yi asara, saboda asaran da muka yi nan yau shi ya bari flakin Ghana ya daukaka. Kuma mutum ne kuma da ya bari yau mu yan Ghana duk inda muka shiga yau muna da daraja. Dole ne cin mutum ne da ke muna bakin ciki.
Tuni dai shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da bakin kakakinsa Femi Adesina ya aike da sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnatin kasar Ghana da kungiyar kasashen yammacin Afirka da na nahiyar Afirka da ma 'yan Najeriya baki daya dangane da rasuwar Mr. Kofi Annan, inda ya bayyana shi a matsayin wani jangwarzo wanda duniya za ta dade bata manta da rawar da ya taka a Majalisar Ɗinkin Duniya ba wajen wanzar da zaman lafiya da kuma taimakekeniya ga waɗanda suka shiga wani hali na kakanikayi. Shi ma a ta'aziyyarsa, tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya nuna alhininsa game da rasuwar Mr. Kofi Annan, tare da bayyana cewa nahiyar Afirka da ma duniya za su dade ba su manta da wanda ya taka wajen ci gaban al'umma ba, musamman ma dai na nahiyar Afirka. Shi ma a bangarensa, Professor Ibrahim Gambari, wani tsohon mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a zamanin da Kofi Annan ya rike wannan mukami na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya bayyana alhininsa tare da bayyana shi da cewa mutum ne wanda ya iya aiki, kuma babban abun koyi ta fuskar diplomasiya wanda ya dawo da kimar Majalisar Ɗinkin Duniya a idanun duniya baki daya. To ko menene fatan 'yan Najeriya da kuma 'yan kasar Ghana bayan rasuwar Kofi Annan?
Ni dai kawai dai kare ne ga da cewa ko abu ne ka da suna son fadi ma duniya ji cewa addu'a za mu ci gaba yin mai saboda mutum din ya daraja Afirka gaskiya ya sa Afirka mu zuma so ni dai abu ne fadi family na shi su ya hankuri duniya ne ya riga ya faru so mu ma muna addu'a wani ma izo zuma to kamar shi mu samu yin shi kuma Afirka nan ni abu ne zan fadi akan shi kenan
muna roƙon Allah Allah ya sake maimaita wannan shugabancin a Afirka ba mutanen Afirka kadai ba hatta turawa suna alfahari da wannan mutumin fatan mu dai Allah ya sake maimaita mana wannan kujeran a Afirka assalamu alaikum
babin Jibrin murya Amurka daga Lagos
to ma da Allah a gaida baban gida Jibrin wato dazu-dazun nan ne aka mahajjata daga ƙasa mai tsarki suka sauko daga Arfa a wani wato wani bangare ne mai muhimmanci a cikin aikin haji mun tattauna da wakilin mu Abdulwahab Muhammad a nan filin Arfa ko akwai wani tsari na daban da aka yi wa tsayuwar Arfa na wannan shekara sai ya ce
to alhamdulillah masha Allah ranar Arfa dai yanzu za mu ce mun zo kusa da ba zai wuce awa guda ba za a tashi ganin cewa yanzu karfe 5 ne wajen shi da kuma yake tashi wato na agogon Saudiya kenan bambancin shi ne akwai tsari da aka zo da shi na jigilar alhazai wanda yake so in kasar ku ta shiga cikin wannan tsari alal misali Najeriya tana cikin wannan tsari inda yake za a ga cikin kankanin lokaci an kai mahajjatanta don saboda an yi wasu hanyoyi ne na daban wanda ke ce kun kun shiga tsarin wannan sabon lalan kenan to za a samu sauki wajen ɗebowa da kazai.
Bancin ƙasar Najeriya wacce ƙasar Afirka ce take cikin wannan tsarin da aka yi?
Akwai ƙasashe kamar su ƙasar Togo kuma nan kuma na ga Niger haka. Don saboda idan ba ya kasance kai ba wai kana da daman kikkitawa ba ne an zan kamar kayan da ya hawa wata kan ganin kudin da ke ba ya san kuma aka jiri jami'an tsaro suna
to ina labarin zancen jirgin kasa da aka ce an yi wadda zai rika jigilan masu zuwa Arfa ya batun wannan hanyar sufurin
wannan hikari a laraba nan ne suke amfi da cikin to amma na ji ta yana fage da kuma saboda ita da ma ta samu zafin wannan tsarin da ke da inda ke amma da ta da wani zuwa Arfa a cikin kasa
ko kaga yadda aka yi tsarin wurin jifan shaidan saboda kauce mai irin hatsari da aka taba huskanta a shekarar 2015
domin saboda a taka irin wannan turere ne da aka yi can wasu shekaru da kai ga a tafiya rayuka ita gwamnatin Saudiya ta ci tsari tare da wurin kasashen da suka zo in saboda za a inda wannan ba a cikin shekaru kenan za a dinga kasa ne ba a san wannan kasar ta zo an fitar da jadawali na kasashen da yake da lokacin da yake za su dinga zuwa wajen.
To baki daya ya sauran mahajjatan Afirka suke ko ka gansu a gurin?
Akwai walwalin don saboda kusan a kasayi Afirka sun yi kyakkyawan tanadi ma kanazansu kula da lafiyansu abinci da kuma tabbatar da cewa ana zuwa ana tambayan in akwai wasu matsaloli haka yawa sun ba zuwa jami'ai suna tambayan dukkan mahajjata na san me matsala ya yi bayani in na asibitin ne a ba shi magani to kuma abincikan dukkan shashi nan babu alamun yiwa a jikin mahajjatan Afirka.
To madalla wakilinmu kenan Abdulwahab Muhammad a lokacin da yake a filin Arfa muka tattauna wannan batu da shi. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 11 ne da minti 19 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata, mun kammala shirin da wani rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibril ya haɗa muna akan muhimmancin harshen uwa da irin koma baya da yake samu. Musamman idan aka yi la'akari da yadda ilimi ke ƙara samun koma baya a ƙasashen Afirka. Manazarta harsuna a faɗin duniya na ganin cewar wannan ba ƙaramar koma baya bane da ake ƙara samu. Ganin yadda ake fifita wasu harsuna akan harsunan gado, a inda suke ganin cewar hakan na iya ƙara taimakawa wajen ƙara samun koma bayan ci gaban ilimi.
Bai san yadda Najeriya ta fara ba? Kafin Najeriya waɗanne irin mutane ne, menene suke yi, dangantaka su take? Duk yanzu yaran mu duk ba su san wannan abu ba kenan. Saboda haka dole sai mun koma haka nan. Ba yadda za a yi ma ka iya girmama kanka ka girmama kuma wani in baka san kanka ba haka nan. So shi abun hannun tarihi haka, sanin kai. Ka san kanka, ka san kuma yadda za ka iya dangantaka da sauran al'ummomi haka irin. To shi a babban umarnin tarihi ni dai da na sani haka irin. So saboda haka an ce an watsar da shi, to ai za mu shiga uku. Kamar cikin wanga tashin hankalin yanzu da muke ciki a Najeriya haka. Ga ba dangantaka ta kwarai, ba fahimtar juna, ba sanin ya kamata, kawai kowa yana abin da ya ga dama ne haka. Kamar mu ba 'yan Najeriya ba ne haka.
Profesa Abubakar Aliyu Liman kenan na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yake karin haske game da taron adabin baka da aka gudanar kwanan nan a Najeriya, wanda kuma ya tabo hanyoyin da za a bi domin raya harsuna da kuma al'adu musamman dai na nahiyar Afirka. To a waje ɗaya kuma na ji ta bakin Dr. El Harun Muhammad, malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Kaduna, wanda da farko na fara tambayarsa ko zai bayyana mana irin matsalolin da ake fuskanta game da ilimi a arewacin Najeriya. Sai Dr. El Harun ya ce
abubuwan da ya kawo taɓarɓarewar ilimi a arewacin Najeriya dalilai ne guda uku. Na farko tsarin ilimi na gwamnati, gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatin ƙaramar hukuma ya zamana sun kasa fitar da tsari guda ɗaya da zai tallafi ilimi. Kowa inda ya dosa daban, a sakamakon haka sai ya zamana ana ƙoran kasafin kuɗin da ya kamata a ba fannin ilimi. Gwamnatoci da dama shekaru da yawa da suka wuce ya zamana wannan ƙoran ya taimaka wajen raunana ilimi ba ma a arewa ba, a ƙasa gabaki ɗaya. Dalili na biyu, halayyar manyan arewa. Ina ce manyan arewa ina nufin da shugabanni masu madafan iko da 'yan siyasa da masu kuɗi da kuma manya a cikin jama'a. Su ma sun kasa su haɗa ƙarfi su fahimci matsala, su fitar da tsarin gudunmuwa da za su iya bayarwa. Na uku, halayyar jama'an arewa gaba ɗaya da talakawan da manyan su, shi ma wannan ya taimaka wajen lalata ilimi. Shi lalacewar ilimi wato burbushi ne na lalacewar al'umma gabaki ɗaya, na lalacewar ƙasa. Kamar yadda yanzu muke magana lalacewar ilimi, sakamakon lalacewar al'umma ya shafi kiwon lafiya, ya shafi tsaro, ya shafi tsarin noma da tsarin abinci, ya shafi tsarin zamantakewar yau da kullum, ya shafi al'adu. Lalacewar al'umma ya taɓa ko'ina. Saboda haka ilimi a matsayin muhimmin ginshiki wajen gina al'umma, to lalacewarsa matsala ce babba, saboda ya shafi rayuwar ƙasa ne. Ma'ana ta nan ne ake kyankyashe waɗanda za su zama jagorori, za su zama manya gobe.
To ko dakta zai mana bayani game da mafita dangane da irin waɗannan matsaloli da ya zayyana?
A mafita shine ya zama gwamnati na tarayya, na jiha da na ƙaramar hukuma su fahimci matsalolin da ke tattare da ilimi a kowane gaba na ilimi, su fitar da tsari na bai ɗaya. Ko kuma ya zama na tarayya zai ƙarfafa na jihohi, zai kuma ƙarfafa na ƙananan hukumomi. Wannan kenan. Na biyu, a riƙa bada kaso bai tsoka ma ilimi. Na uku, a sanya waɗanda suka shafi harkar ilimi, ina nufin malamai da ɗalibansu da kuma ainihin masu makarantu, dole sai an sa su wajen fitar da tsarin yadda za a tunkari matsalan ilimi. Idan ba haka ba, da abin da za a yi zai zama wato baibai ne. Na uku, dole masu kudi su fito da masu fada aji su hada karfi wuri guda su ba da gudunmuwa su ta yadda ilimi zai ci gaba.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau ma kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Babangida Jibrin, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala. Sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Comrade Adamu M daga jihar Bauchin, Najeriya. Ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Mun yi wa shugaban ƙasarmu Najeriya Baba Buhari murnar dawowa gida lafiya. Da fatan zai dora inda mataimakinsa ya tsaya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aminu Kano mai da Garko. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama don na jajantawa al'ummar jihar Borno game da harin da wasu 'yan bindiga daɗi suka kai tare da hallaka mutane. Allah ya bayyana su, amen. Shi kuma Murtala Ibrahim Zangon Daura cewa yayi, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga jami'an tsaro a jihar Zamfara da su koma ƙauyukan jihar domin ɗaukar matakan kawo ƙarshen hare-haren da 'yan bindiga suke kai wa jama'a. Ganin cewa dawowar ku kusau babban birnin jihar ku tare ba shi da wani amfani. A ƙarshe, ina addu'ar Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Salam VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta karkata akalar sojojinta ga mazauna garin Madarin Fa a jamhuriyar Nijar, wanda ya yi iyaka da jihar Zamfara, sakamakon nuna damuwarsu akan satar dabbobi da yin garkuwa da mutane da suka addabe su. Sako daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa. Shi kuma Ado Turaki Askira daga jihar Barnan Najeriya cewa yayi, fata na gare Lamiri. To maniyata aikin haji na bana, da fata an hau arfa lafiya. Kar ku manta da yi wa duniya addu'o'in samun zaman lafiya da haɓakar tattalin arziki.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice, gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Jiya Lahadi, shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wutar na tsawon watanni uku da Taliban bisa sharaɗin cewa kungiyar ita ma ta yi haka. Kimanin 'yan kasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da danginsu da abokan arziki a Koriya ta Arewa bayan rabuwarsu sama da shekaru 60 tun bayan yakin da ya raba yankunan ruwan biyu. 'Yan uwa da abokan arziki sun taru yau Litinin a wani wurin yawon bude ido a Koriya ta Arewa da ake kira tsaunin Kumgang, bayan 'yan sa'o'i da motocin safa-safa suka tsallaka iyakar suka shiga Arewa.
To duka kuma da wadanne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai can da yamma za a ji mu dauke da wani shirin. Kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga wakilinmu a Kamaru, Muhammad Awal Garba, da baki ɗaya Hausawan Duwala Kamaru, na rasuwan baffansa sarkin Hausawan Duwala mai martaba Alhaji Hussein Adamu Labbo, wanda ya kwashi shekaru sama da 30 a wannan masarautar Hausawa da ke Kamaru, kuma ya mutu yana da shekaru 65. Allah ya kanshi ya sa ya huta. A madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma wato Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, sai kuma injiniya mu na wannan lokaci Mr. Bill Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington, nake sallama da ku, sai can da yamma za ku ji mu dauke da wani shirin, amma a dakace shirin yau da gobe.